إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كارب وديام الله سبحانه وتعالى wadda kuma ya sake yi tsare mana wannan ini mai albarka a wannan farfajiya mai albarka yadda muka haɗu haka Allah ya haɗa mu gidan aljanna abinda za mu tattauna shi ne ba da gudumawa wa addini shi ne abinda yanzu na ji sakatare yake magana mun yi magana akan musulunci da ni'imar da take tattare da musulunci jiya malam ya gabatar mana darasi akan imani da kuma dukkan matakai na imani da arziki da Allah zai ma bawa na imani shi hidima wa addini ko taimaka wa addini taimaka ma addini taimaka wa Allah yana daga cikin mafi tsadar abinda kuma Allah zai maka arzikinsa a matsayin ka na musulmi wadda ka yi imani shine ya sa ka ya baka daman aiki domin ci gaban addinin musulunci shi musulunci addini ne na Allah Allah yake idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi addini Allah inna ad-dina indallahi al-islam addini dai agun Allah shine musulunci addini na Allah ne cewa kawai addini na Allah ne a ce kana hidima wa addini kadai ya ishe ka abun alfarari addini ne addinin Allah wato duk lokacin da ka ji wani abu da yake alaka da Allah kuma kaga an baka dama kayi alaka da wannan abu wallahi sutura kawai Allah yake so ya maka duk abun da ka ji yana alaka da Allah an kira Allah an kira sunan Allah akan abun sannan kai kuma aka baka dama kai alaka da abun to ba da kai asara ba duniya da lahira domin ba a taba wanda ya bi Allah yayi hidima wa Allah yayi hidima wa addinin Allah kuma ya lalace saboda haka abu na farko ƴan uwa addinin musulunci addini ne na Allah, addini ne na Allah. Yadda rayuwarka take bukatan ka, take bukatar kazar-kazar ɗinka, ƙarfinka, lafiyarka, dukiyarka, haka addini yake bukatan waɗannan abubuwa a wajenka. Yadda ‘ya’yanka suke bukatarka, suke bukatar tunaninka, lafiyarka, dukiyarka, dukkan wata baiwa da Allah ya maka, haka addini yake bukatan waɗannan ababa a gare ka. Allah ya yi kira a cikin Al-Qur'ani game da hidima wa addininsa. Tunda mun ce addininsa, kada kenan wani abu ne da yake so ya ga kai me da ka yi a ɓangaren addininsa. Idan ka tsayi da sallah, wannan ka yi wa kanka ne. In ka kiyaye azumi, ka yi wa kanka ne. In kana kiyamun laili, ka yi wa kanka ne. Amma dai ka sani shi addini ai ba a kodibuwa aka saukar da shi ba. Yaya aka yi ya zo inda kake? Kana jin anan aka yi wahayinsa? Kai kuma me kai ya ƙara gaba ya matsa daga inda kake, ko kuma tunda ya ki so inda kake an gama aikin ne? Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, Allah ya ce ku zam masu taimakon Allah. To duk inda ka ji an ce a taimaki Allah, ma'ana a taimaki addinin Allah. Shi Allah in ka yi wa addininsa ka mishi ne, in ka yi wa addinin shi ka mishi ne, domin abinda yake da shi a tsakaninmu shi ne addini. Abinda yake da shi a tsakaninmu shi ne addini. Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, kunu ansarallahi, ku kasance mataimaka Allah, ma'ana mataimaka addinin Allah. Kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyin, Allah ya ce kamar yadda annabi Isa alayhi salatu wa salam ɗanna na Maryama ya ce lil hawariyina, ga almajiransa makusantansa hawariyawa, man ansari ilallah, ya ce wa zai taimake ni zuwa ga Allah, ma'ana wa zai taimake ni wajen yaɗa addinin Allah. Man ansari ilallah, wa zai taimake ni wajen hidima wa addinin Allah. Kada alhawariyuna nahnu ansarullah, hawariyawa suka ce mu ne mataimaka Allah, ma'ana mu ne mataimaka addinin Allah, za mu taimaka mu yi hidima wa addinin Allah. Yadda hawariyawa suka amsa, suka ce za mu taimaka wa addinin Allah, za mu tafi kafaɗa da kafaɗa da kai wajen yaɗa addinin Allah. Allah mu ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, kunu ansarallah, kuma ku zam masu taimaka ma addinin Allah. Jama'a muna fahimta, hidimar bautar ka ga Allah daban, hidimar aiki wa addini daban. Ka yi sallah, ka yi azumi, ka yi zakka, ai inda dukkan waɗanda suka gabace ka su ma kowa da ya fahimci addinin, zama ya yi a gida yana sallah, yana azumi, yana kiyamun laili, ai da addinin ba zai zo garin kowa. Da addinin ba zai zo garin kowa. Allah sai ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu ansarallahi ku zama taimaka Allah ma'ana ku zama su taimakon addinin Allah kama kala Isa ibn Maryama kamar yadda annabi Isa alaihi salatu wasalam ɗanna na Maryama yace lil hawariyin ga hawariyawa man ansari ilallah ya shelanta a cikin su yace wa zai taimake ni wajen hidima wa addinin Allah kada da hawariyun hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu dinnan za mu taimaka ma Allah ma'ana za mu taimake addinin Allah Allah yake to kuma waɗanda suka yi imani da Allah Allah yake ku zo ku yi wa addini hidima wannan hidima wa addini Allah sai ya lamunta waɗansu abubuwa ga duk wanda ya shiga hidimar addini yada addini tabbatuwar addini Allah yake in tansurullaha yansurkum Allah yake in kun taimaki Allah ma'ana in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku a musulunci babu wani abu da musulmi yake da shi na garanti Allah zai zama gatansa ya shiga sha'aninsa kamar hidima wa addini ba a taba ba wanda yayi hidima wa addini kuma ya fadi ba a taba in tansurullaha Allah yace in kun taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da digadiganku yadda komakiyin ku yazo ya bankade ku bada ku fadi bada a koma da baya ba kuma bada a fadi ba akan me Allah yi wannan alƙawari yace in kun taimaki addinin Allah a suratul hajj ran suwayeyi yace walla yansurannallahu man yansuruhu Allah yace wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki addini Allah zai zo ya saka wannan alƙawari ne da kansa yace wa man awfa bi ahadihi min Allah Allah yace wa yi ni cika alƙawari wa man awfa bi ahadihi min Allah Allah yace wa yafi Allah cika alƙawari Allah yace walla yansurannallahu man yansuruhu wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki wannan addinin yadda na gaya muku Allah yace in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ka je ka bi tarihin rayuwa yanzu duk waɗannan harkoki da ake na addini dan ka samu akwai waɗanda suke tsaye wajen hidimar addini ko shekara 100 ne in kana da tarihi wallahi ba a taba samu wanda ya hidima wa addini ya zo ya walakar Allah ya lamunce mishi shiga hidimar addini shiga hidimar Allah ne Allah kuma ya fi ƙarfin ka shiga hidimarsa shi kuma ya yada ka man kutila duna malihi fa huwa shahid annabi ya ce wanda aka kashe shi akan dukiyarsa ta hanyar zalunci ya yi shahada man kutila duna ahlihi wanda aka kashe shi don kare iyalansa fa huwa shahidun yayi shahidi man kutila duna dinihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi don kare addini yayi shahada wani malami yace akan kudin kama aka kashe ka Allah ya ma alfarmar shahada balle akan addininsa akan iyalin ka ma aka kashe ka ya maka wannan alfarmar balle akan addininsa saboda ka Allah sai ya lamunce waɗansu abubuwa na zama gata shiga al'amari tsayuwa ma duk wanda ya taimaki addininsa wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz Allah yace wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi jama'a wannan fa taimakon Allah shine hidima wa addininsa ka taimaka ma addininsa yanzu aka ce wani bawan Allah ya dauki nauyin kujerun da za a zauna a ji wa'azi wallahi ya kyautata wa kansa shi zai mori wannan abun da yayin Allah kuma ba zai bari ya tafi a banza. Wannan kira da Allah ya yi, ya ku waɗanda suka yi imani, ku zama su taimakon addinin Allah kamar yadda annabi Isa ɗanna na Maryama alaihi salatu wassalam ya kira hawariyawa cewa wa zai taimake ni wajen yaɗa addinin Allah hidima wa addinin Allah. Hawariyawa suka amsa, haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka amsa. Suma suka ce za mu taimaki addinin Allah, da su aka yi wannan hidima. Da Allah ya zo yana bayani game da yadda za a kasa a kashe dukiyar fai'u ta banun nabir, Allah sai ce lilfuqara'il muhajirina allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana sai ce wa yansuruna allaha wa rasula. Allah ya ce a dukiya a tallafa a taimaka wa fakirai waɗanda ba su da shi daga cikin muhajirai. Allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, waɗanda aka fidda su daga cikin gidajensu da dukiyarsu. Lokacin da Makka ta yi zafi, abubuwa suka yi tsanani, Allah sai ya yi izini a yi hijira. Yau musulunci zai yi kaura, musulunci zai yi kaura. Mai gona sai ya haƙura da gonan ya ce zai yi musulunci. Mai gida ya haƙura da gidan, wani da shagonsa, wani da gonarsa, wani da dukiyarsa, suka ce za su yi rakiya wa musulunci. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim, an fidda su daga cikin gidajensu da dukiyarsu. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, Allah ce suna masu neman falalan Allah da yardan Allah. Yanzu in mun yi aiki sai mu nemi yardan Allah a cikin aikin, su kuma nasu Allah ne yake yardana suke nema. Allah ne yake yardansa suke nema. Sai ya ce wa yansuruna Allah wa rasula, suna masu taimakawa Allah da manzonsa, ma'ana suna masu taimakawa addinin Allah. Me yasa suka yi rakiya wa addini? Domin tabbatuwar addini, domin hidima wa addini, domin hidima wa addini. Idan ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa inda za ka bi ɗaya bayan ɗaya, kowannensu za ka ga irin sadaukarwar da ya yi domin ci gaban addini. Addinin ya ci gaba, ya fi bukatuwa a gunsa a kan shi ci gabansa, farin cikinsa, kwanciyar hankalinsa, natsuwansa ya ga ci gaban addinin da kuma ƙarfin addini. Ya ga ci gaban addinin da kuma ƙarfin addini. A hidimar addini, ‘yan uwa, babu wani abu da za ka yi a musulunci Allah ya ɗaga darajarka, ka samu kusanci a wajen Allah, ka samu alfarma a wajen Allah kamar hidima wa addini. Idan kana so ka samu babban dama na alaka da Allah, to ya ganka a hidimar addininsa. Duk waɗannan sahabbai da ka ji da darajar da suka samu, wallahi sun same ta ne saboda hidimar da suka yi wa musulunci. Inda za ka bi su ɗaya bayan ɗaya sahabban nan, ba wadda in ka ɗaga ba za ka ga matsayin da ya tsaya na miƙa wuya da sadaukarwa
wajen ganin addinin ya kafu ya tabbatu waɗansu rayukansu suka bayar fansa akan cigaban addini, waɗansu dukiyarsu suka bayar fansa akan cigaban addini, waɗansu dukiyarsu suka bayar fansa akan cigaban addini. Kamar yadda muka faɗa, waɗansu sun ka daukar da gidajensu, sun haƙura da gonakinsu, sun haƙura da shagunansu, me ya damuwansu addini ya kafu? Sai ka dubi kai yanzu ne kake yi bayan sallah da azumi, wanda addinin nan ga wani aiki da kake yi domin tabbatuwarsa. Duk wata alfarma, kusanci a wajen Allah, daraja a wajen Allah, hanyar da aka fi samun waɗannan abun Allah shine hidima wa addinin musulunci. Saboda haka ka wanke tunaninka, ka dinga bambance abun da kake yi na ibada ma kanka da kuma aikin da kake yi domin ka ga wannan addini, wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya shirya fathu Makka a matakin farko, aka zauna, aka tattauna, aka tsara, aka yi close door meeting na yadda za a shiga Makka. Wani daga cikin sahabban Hafiz ibn Abi Balta, ayoyin farkon suratul Mumtahana sun sauka akan wannan ƙabila, sai ya rubuta takarda zuwa ga mutanen Makka. Dalilin rubuta takardansa yace saboda ya samu gindin zama a wajen mutanen Makka, yace saboda sauran sahabbai kowa da ɗan uwansa in an fada wa Makka, kowa ɗan uwansa za su iya ba da kariya majalisinsa. Yake amma shi ba shi da kowa, in ya yi wannan kamar ya musu gwaninta, to da su ma za su dube shi. Sai ya rubuta takarda ya ba ma wata mata, ya ce ta kai. Tana tafiya, sai Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tada Sayyidina Ali da Zubair da mai gida, ya ce wannan shiga Makka da za mu yi an ba da satan kansa, an yi likin abun ya fita, amma ku yi sauri ku tare matar ku dawo da takardar. Suka tafi suka je suka tsari, Sayyidina Ali da Zubairu da Mikdad ko aljani, Annabi ya su kwato Abu Hanun da wallahi da su kwato. Kai kawai aka ce ma Sayyidina Ali ya tare ka, ai ka san ka taru. Suka ce mata ba mu wasiƙar da take wajen ki, ta ce ba wasiƙa. Suka ce ki ba mu ko mu karɓa da kanmu, sai ta cire ta ba su. Aka zo aka buɗe wasiƙa, sai ga ta takarda ne daga Hafiz ibn Abi Balta zuwa ga mutanen Makka. Annabi ya ce ma haɗa ya haɗu, me ya faru? Ita ya su zama na takardar alayi, ita karkai saurin hukunci. Ya ba da uzurorinsa duka. Annabi ya ce gaskiya ne, Umar ya ce da'anni adribu unukahu ya Rasulullah, ya ce manzon Allah bar ni in cire kansa. Annabi ya ce innahu shahida badaran, Annabi ya ce ayya yakin badar, wa ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum, ya ce mishi wa ya sanar da kai. Me ya sanar da kai? Allah ya tsinkayi mutanen Badar wadda suka yi yakin Badar, ana gama yakin Badar
duk wanda ya yakin badar Allah ya sallame shi ya tsinki imaru ma shi tun ku je ku duk abin da kuke so annabi ya ce musu annabi ya ce miki ai ya je yakin badar jama'a inda nake so mu je kun san alfarmarsa wannan yakin badar da yaji yayi hidima wa addi Umar na cewa ka bani dama na sare kansa sharaf annabi ya ce innahu shahida badar ayyadi badar wama yudrika yace Umar me ya sanar da kai la Allah tala'a ala ahli badar Allah ya tsinkayi mutanen badar ne fa kana i'malu ma shi'tum yace ku je ku yi duk abin da kuka ga dama qad ghafartu lakum kaga kenan wannan yaki da suka yi don kare addini da tabbatuwar addini tun a ran da aka gama yakin Allah gaba ɗaya sallame Sayyidina Usman radiyallahu anhu lokacin da za a tafi Tabuka dukiya ya dauko ana cewa jaisul usra a lokacin ana cikin matsayi da kunci na tafiya Tabuka ba abin hawa ba guziri ba kaza yaje ya dauko dukiya yazo ya ajiye ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dauki dawainiyan wanda za su tafi annabi yace ma darra Usman ma amila ba'da yau yace daga yau ba abinda zai cutar da Usman bayan wannan aiki da yayi a wannan rana kaga ai ba kiyamun laili ne ba dukiyarsa ya dauka yace ai hidima wa addini annabi yace ma darra Usman ba abinda zai cutar da Usman wai gobe ko jifi ya je yayi laifi wai kuma Allah yayi fushi da shi a ce ya lalace ya zama dan wuta ko wani hau ya bi shi ma amila ba'da yau bayan abinda ya aikata yau annabi yace Usman ya sha kwana karka dauka yadda ake kururuta sayyidina abubakar radiyallahu anhu qiyamul layli da azumi da sauran su yi sahabbai wallahi sadaukar wa addini da yayi shi ya ga ban kowa hidimar sa ma addini ya sa ya ga gaban su sayyidina umar yace mun taba gasa da sayyidina abubakar duk layin da aka biyo yace sai muga sayyidina abubakar a gaban mu duk layin da aka biyo sai muka sayyidina abubakar a gaban mu yace wata ran annabi sai yayi launching na wani aiki da za a yi wa addini da dukiya umar yace sai aka dace ina da kuɗi a lokacin sai yace to in ban taba shan gaban abubakar ba yace yau zan sha gaban da yace gida sai ya raba dukiyarsa gida biyu sai ya kawo rabi ya ajiye wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dinan abubakar shi ne sarmi yake yi annabi ya tambaye shi yace mishi min kabar mai iyalan ka yace mislahu kwatan kwatan abun da na kawo yace sai ga sayyidina abubakar ya debo dukiyar duka yazo ya ajiye ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace min kabar mai iyalan ka yace Allah da tun daga ranar da yana kuma ne ji na fita harkan wannan mastijo ya sha gaban mu kawai ya sha gaban wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa ma nafa'ani malun kaf ma nafa'ani malun abin barka yace ba wata dukiya da ta taba amfana na irin amfanin da dukiyar sayyidina abubakar ta mu wannan amfani fa ba wai abinci ake saya a bashi da nama yace ba a dukiyar an take ta ne wajen da'awa da tabbatuwar addinin musulunci babu wani aiki babu wani aiki da zaka daga wanda ke kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar hidima wa addini kaga manzannin Allah idan kaga wani a gaba da wani hidima wa addini Allah yake tilkar rusul fa zanna ba'dhum ala ba'd Allah yace kun ga manzanni na din nan mun fifita tashi akan sai wannan manzo ne wannan manzo ne amma matsayin wannan manzon ba sai bane da wannan saujan Allah
haka annabawan Allah walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa atayna dauda zabura a cikin manzannin akwai waɗansu guda biyar da ake ce musu ulul azmi minar rusul su kuma a cikin manzannin su ne jagaba
a cikin su biyar din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai gida
akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu alaihi salatu wa sallam wa in akadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akadna minhum mithaqan kareema waɗannan su ne ulul azmi minar rusul Allah ya ce ma annabi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum to ka kalli da'awarsu ko ta'arifi aka zo me bambanci tsakanin manzo da annabi wasu sai ce manzo shine wanda aka mai wahayi aka umurce shi ya isar da saƙon annabi shine wanda aka mishi wahayi aka ce ya bi to kai kanka a wannan ta'arifi ai ka gane bambancin aikin su waɗansu malamai suka ce a'a manzo shine wanda aka mai wahayi aka bashi littafi aka umurce shi yayi da'awa ya kirayi mutane zuwa ga Allah shi ma annabi yana da'awa amma annabin yana jaddada abinda wannan manzo ya gabace shi ne da shi dole duk ta'arifin da aka yi sai kaga aikin manzo ya tsara aikin annabi wannan yasa rank da suke da shi ya bambanta kowane annabi kowane manzo da aka aike shi ana aikansa ne zuwa ga al'ummarsa shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sai ya aike shi zuwa ga duniya duka تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اشي كاغا ايكن سا يا تار ايكن كوني منزو كدوب النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ديرين داغردا اكاي الله ده كان بيجي واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن فأتمهن بمعنى فأداهن الله يسي الله يا جرس عن نبي إبراهيم تقوى نجيبي الله يسي عن نبي إبراهيم يا تجربه قال سيدي مشي إني جائلوك للناس إماما زن ساكك زن جيب إمام نموتان ثم داكر دك جدنس تفارا دك ننتظ الله كي تفنس أما أكن توهيه كدوب سورة الأنعام كدوب سورة الأنبياء كدوب سورة سورة إيري شعراء هر تدعو دعوة تاياكو أكوئنا دوك أرتابو كرشي متاكي نكرشي أكتي هكونتين النبي إبراهيم أكتي شد رنسا تهنير كونيش أكتو أكتي ينكرن دوكا domin tabbatuwar addini ka duba annabi Musa alaihi salatu wassalam in ko tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam akai sai ya ce rahimallahu Musa faqad udhiya ko qad udhiya bi akthar min hadha fa sabar sai ya ce Allah ya jikan annabi Musa an tutar da shi sama da wannan tutarwar yayi hakuri shine fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul juriya akan da'awa tun ana yi ba mai sauraro haka za a yi ta gashi har sai an yada addini yayi da Fir'auna da Hamana da Karuna kaga duk ɗan iskan duniyar nan inda za a dawo da Fir'auna da Hamana da Karuna da sun ishi kowani ɗan iska wa'annan uku haka annabi Musa ya buga bayan fa an kashe wutar Fir'auna da Hamana da Karuna aka zo aka sake bude sabon file na sami wani dan duniya ne aka gama ya zo rikici ya barke tsakaninsa da Banu Isra'ila da sanadiyarsa Allah ya kwace su a hannun annabi Musa haka aka dinga yi wannan fa duka domin isar da tabbatuwar addinin Allah ka duba annabi Nuhu yana cikin ulul azmi min ar-rusul shekara 950 yayi na wa'azi sallah wa'azin kuma ba wa'azin sati sati ko karshen wata ba yace inni da autu qaumi laylan wa nahara yace da'wa ne ake yin ta dare da rana dare da rana shekara 950 a cikin shekara 1000 shekara 50 ne babu wato ka gane ko annabi ne ya samu wannan matsayin ka bi ka ga hidimar da yayi wa addini ya samu wannan kusanci a gun Allah shi Allah ba abin da za ka yi yanzu ya rufa maka asiri ya daga darajarka ya kusantar da kai zuwa gare shi wallahi kamar yadda kana hidima wa addini kamar yaga kana hidima wa addini yace summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra da'war ana yin ta a fili haka a bayyane ana yin ta kuma man to man a sirrance haka aka yi da'awa ka duba annabi Isa alaihi salatu wa salam na cikin ulul azmi min ar-rusul shi yana da'awan ma a lokacin da yake da'awan saboda cutarwan yahudu a lokacin suna jifansa da shi dan sunan wa qaulihim ala maryama buhutanan azima Allah ya daga annabi Isa ne lokacin da aka yi attacking din sa za a kashe shi to wannan aiki ma addini wannan hidima wa addini duk wanda yake zabebbe a gun Allah ai mafiya daraja da kusanci a gun Allah sune annabawa da manzannin Allah to kaga aikin da su manzannin suka yi ya zama wannan darajar ta zama tabbatacciya a gun su to babu wani aiki da kai za ka yi a rayuwa mafi tsada kamar hidima wa addini shi yasa waɗannan sahabbai da ake cewa duk abin da za ka yi ba da ka kamo su ba a kafaɗansu suka yi hidima wa addini suka kai addinin inda ba ka tsammanin zai yi a kafaɗansu shi yasa in ana maganansu sai ka ji Allah yana cewa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya ce Allah ya yarda da su sun yarda da Allah duka wannan abin da muka ambata jama'a abin da ya ba su hidima wa addini karka yadda addinin musulunci a ce hannunka da zuciyarka da tunaninka a natse yake wajen isar da shi da kuma ci gabansa bunƙasarsa haɓakarsa babu abin da za ka yi na aiki a musulunci kamar hidima wa addinin musulunci amma in ka ɗauka duk abin da ya shafi musulunci kai banda kai idan tunaninka ne akan duniyarka ne idan dukiyarka ne akan duniyarka ne duk hidimanka akan rayuwarka ne me addini zai mora a gunka babu kai wani hidima kake yi wa addini babu to fa Allah ba zai waiwaye ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne
man arada an ya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi inda. Annabi yace duk wanda yake so ya gane me yake da shi a gun Allah, to shi ya duba me Allah yake da shi a gunsa.
Kaga ai lissafin ya fito fili, dama fadkuruni adkurukum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Duk wanda yake so ya gane matsayinsa a gun Allah, to dubi me matsayin Allah a gun. Wanda yake so ya ga me zai samu a gun Allah, ya ga shi Allah me ya samu a gunsa. Wani da ka samu kudin da zai dauka ya kashe na karatun boko ma ƴaƴansa a shekara daya, tun da yake a duniya bai taba kashe musulunci wannan kudin ba. Kudin da zai kashe na karatun boko na ƴaƴansa a shekara daya, in ka dunkule kudin dubbi sabilillahi da ya bayar a duniya bai kai wannan kudin ba. Lokacinsa na damuwarsa ne, bayi da lokaci na addininsa. Komai a rayuwa yana da lokacinsa, amma bayi da lokacin addini. Sannan duk wanda kaga Allah ya walakanta shi, ya yi fata-fata da shi, wallahi da ka samu addininsa yake tabawa. Shi Allah bai taba kula wani ba, wai don kace ba za ka bi shi ba, sai dai ka je ka yi abin da kake so. Kullun ya amalu ala shakilati i'malu ma shi'tum. Don ba za ka bi Allah ba, Allah yake da ku hadu. Inna rabbaka labil mirsal. Amma duk wanda kaga an kama sunansa irin Fir'auna, irin Abu Lahabi, irin su Karuna, to addinin suka so su taba, to nan kuma Allah bai barka. Saboda ka in kana so ka shiga matsayi mafi kololo ka yi hidima wa addini, in kana so ka kaskanta ka walakanta addini. Saboda ka ƴan uwa masu albarka, wannan aiki ba aikin wani ne ko aikin wani ba. Kar ka ɗauka hidima wa addini na su wani ne, a'a, addinin na Allah ne. To Allah kuma kai ma naka ne. Allah da manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, annabin malamai ne kawai, annabin ustazai ne kawai, annabin makanikai ne, annabin kafintoci ne, annabin teloli ne, annabin ƴan kasuwa ne. Saboda ka hidimar sunnarsa ba za ka ce su wane ne da su yi banda su wane ba, in ka fahimci haka kuma ka kuskure fahimtar waye manzon Allah. Yadda Allah yake ubangijin malami, haka yake kai ma ubangijin kai. Tunda addinin nashi ne ba addinin malamai bane, addini ne na Allah, kai ma Allahn ka ne. Yadda wani zai yi hidima wa addini, kai ma a baiwar da Allah ya maka ilimi ne, wata baiwa ce, kai ma ka yi amfani da ita wajen hidima wa addininsa. Saboda ka dubi sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wani ya kare addini ne da dukiyarsa, wani ya yi hidima wa addini ne da iliminsa. Da kake ji ake cewa Allah yana gafara wa malami, hatta kifayen da suke cikin ruwa, a'a ba wajen shi malam bane, don karantar da addini ne. Wato shi fa Allah, in har za ka ma addinin nan hidima, wallahi za ka yi hidima. Wallahi in za ka ma addinin nan hidima, za ka yi hidima. Saboda ka sai a ce hatta kifayen da suke cikin ruwa, mala'iku suna girmama malami ko mai neman ilimi. Domin duk inda ka ga ana hidimar ilimin addini, to addinin ake ma hidima. ‘Yan uwa masu albarka, babu wani abu da za ka samu daraja ko kusanci ko alfarma a gun Allah a matakin farko
kamar kama addininsa ilimin. Kuma ka duba kanka, ka ga me kake yi don ci gaban wannan addini. Kama kanka nazima, kama kanka fada, tun kana da dama kafin damar ka kwana. Duk abin da muke faɗan nan, daga ran da ka kwanta dama, to wa'azin ma ya dare. So ka yi ƙoƙari, ka ga me kake yi, me da ka yi domin hidimta wa addinin musulunci. Muna roƙon Allah ya ƙara mana rayuwarmu albarka, Allah ya karɓa mana, Allah ya tabbatar da mu akan dagadaganmu, Allah kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su yi hidima wa addininsa har ƙarshen rayuwarmu. Allah kuma ya karɓa mana. Subhanaka Allahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.